Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM. A kasar Ghana ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballa ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da shirin yau Lahadi 9 ga watan Disamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, mu fara da kanin labaran.
An kama mutane wajen 2000 jiya Asabar a fadin kasar Faransa a zagaye na baya-bayan nan na zanga-zangar da ake yi. Wasu ɗaruruwan bakin haure na nan jibgi a kasar Morocco, inda ake shirin rattaba hannu kan batun bakin haure a matakin ƙasa da ƙasa. Sannan kungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta OPEC da Saudiya ke jagoranta da kuma ƙasar Rasha da ƙawayenta sun ba da sanarwar shirinsu na rage samar da mai a duniya.
Kanin labaran kenan. Za ku ji cewa ƙasar Amurka ta jaddada ƙudurinta na ƙerawa Najeriya manyan jiragen yaƙi na zamani masu saukar ungulu, wato A-29 Super Tucano. Za mu ji ƙarin bayani. Haka kuma za ku ji cewa 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar sun amince da kasafin kuɗin shekarar 2019. Za mu ji inda kasafin ya fi mai da hankali, sannan kuma muna tafa da shirin idan ƙwaya ta narke fa. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An kama mutane wajen 2000 jiya Asabar a fadin kasar Faransa a zagaye na baya-bayan nan na zanga-zangar da masu saye da riguna masu launin dorawa ke yi. Ma'aikatar cikin gidan Faransa ta ce mutane wajen 136,000 ne suka yi zanga-zangar nuna fushinsu kan tsadar rayuwa a fadin kasar. Masu zanga-zangar sun kuma bayyana rashin gamsuwarsu da gwamnatin Emmanuel Macron. An kuma kaddamar da nau'ukan zanga-zanga a wasu birane da dama, ciki har da Marseille da Bordeaux da Lyon da kuma Toulouse. Ma'aikatar cikin gidan ta ce daga cikin mutane 1,723 da aka damƙe a fadin ƙasar, za a ci gaba da tsare wasu 1,220. Yayin da ƙasar Morocco ke shirin karɓar bakuncin wakilan ƙasa da ƙasa waɗanda za su rattaba hannu kan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan baƙin haure. Wasu ɗaruruwan baƙin hauren na ƙasar ta Morocco a wasu sansanoni, inda suke yashe cikin matuƙar yunwa da dauɗa da kuma takaici. Baƙin hauren waɗanda akasarinsu 'yan ƙasashen Afirka ta yamma ne da Sahara, waɗanda ke fatan isa nahiyar Turai, sun zama tankar abin kwatance a na matsalar da manyan baki na ƙasa da ƙasa ɗin ke ƙoƙarin warwarewa a wannan yarjejeniyar, wadda ita ce ta farko kan baƙin haure da Majalisar Ɗinkin Duniya ke cirin cimmawa a wani babban taro a birnin Marrakesh a gobe Litini da kuma Jibi Talata. Baƙin haure na daɗa ƙaruwa a wani sansani da aka kafa a wani filin ƙwallo daura da wata tashar motar bus ta Casablanca mai cike da hada-hada, inda suke zama da kwanciya cikin tantuna da aka yi da tarkace iri-iri. Na baya-bayanan cikin manyan jami'an fadar shugaban Amurka ta White House da ke barin aiki shine wani jami'in da bisa al'ada shine shamakin fadar ta White House. Shugaban ma'aikatan fadar White House John Kelly zai yi maraba zuwa ƙarshen wannan watan, a cewar shugaban Amurka Donald Trump yayin da yake magana da manema labarai jiya Asabar. John Kelly zai tafi, ban san ko ritaya ya kamata in ce ba, to amma dai shi mutum ne na ƙwarai, a cewar Trump yayin da yake magana da manema labarai a fadar White House. Yawanci na ganin wanda zai gaji Kelly shine Nick Ayers, shugaban ma'aikatan fadar mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence, wanda matashi ne kuma ƙwararre a harkar siyasa. To karfa a shafa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Duk wada kiraye-kirayen da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta yi na bukatar a wanzar da man fetur a duniya ba tare da wata tangarda ba. Kungiyar kasashe masu arzikin man fetur da ta OPEC da Saudiya ke jagoranta da kuma kasar Rasha da kawayenta shekaran jiya jama'a sun ba da sanarwar shirin su na rage samar da mai a kasuwar mai ta duniya da ganga miliyan 1.2 a rana. Ragin da ya wuce yadda aka zata zai faru. Jami'an OPEC sun ce babu wata manufa ta siyasa tattare da wannan shawara da aka yanke. Suka ce sun yanke wannan shawara ce saboda fargabar yawaitar man a kasuwa da kuma hangen da suka yi wanda ya nuna cewa ba za a buƙaci mai ba sosai wa uba man da ake samu a Amurka ya fi ƙaru. Masana sun amince cewa ana buƙatar rage adadin man a kasuwa saboda kauce ma cigaba da faduwar farashin man wanda ya fadi da kashi 30 cikin 100 a watan Oktoba. Kuma wannan shawarar da OPEC ta yanke ya samu yabon ƙwararru da dama. Murƙushe 'yan adawar siyasa da ake yi a Turkiyya ya wanzu har ya kai ga waɗanda suka taka rawa a boren da aka yi tun a shekaru 5 da suka gabata. Masu gabatar da ƙara sun bayar da sammacin kama wani fitaccen ɗan wasan kwaikwayo da wani fitaccen ɗan jarida da 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam da dama. Wannan kaman na da nasaba da zanga-zangar shekara ta 2013 wadda ake wa lakabi da Gezi, zanga-zangar da ta samu asali bayan da aka yi yunkurin maida gandun shakatawa nan na Gezi da ke yankin tsakiyar Istanbul ya zama wani babban rukunin shaguna. Daga bisani kuma zanga-zangar ta rikide ta zama ta adawa da gwamnati, musamman ma Recep Tayyip Erdogan wanda a lokacin shine prime minister. Zanga-zangar ta yi tsanani ta yadda miliyoyin mutane suka bazu kan tituna a biranen kasar. Ga Erdogan, wannan yanzu shine ma wanda yanzu shine shugaban kasa, wannan zanga-zangar ita ce kalubale mafi tsanani ga gwamnatinsa a cewar masu lura da al'amuran yau da kullum.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga Abujan, Najeriya, inda za ku ji cewa ƙasar Amurka ta jaddada ƙudurinta na ƙera wa Najeriya manyan jiragen yaƙi na zamani 'yan yayi, wato A-29 Super Tucano. Ga cikakken bayani daga Hassan Maina Kaina.
Forces the commitment of the United States Department of Defense.
Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ibikunle Daramola ke karin bayani kan yadda sashen tsaro na Amurka ya jaddada kudirin samarwa Najeriya manyan jiragen yaki na zamani 'yan yayi, samfurin A-29 Super Tucano, a cikin kankanin lokaci, wanda ya ce hakan zai taimaka wa sojojin saman Najeriya wurin gaggauta kawar da burbushin 'yan ta'adda.
In prosecuting the war against insurgency and other forms of criminality within Nigeria.
Director Sashin Tsaro da hadin kai na sojin saman Amurka, Brigadier General Saint Ferrell, da ya jagoranci tawagar jami'an Amurka zuwa Nigeria, inda suka tattauna da hafsoshin rundunar sojin saman Nigeria. Ya ce Amurka za ta yi duk wani abu mai yiwuwa wurin gaggauta samarwa Nigeria waɗannan manyan jiragen yaƙi don ƙarawa sojin saman Nigeria ƙaimi a yaƙin da suke yi da 'yan ta'adda. Babban Hausan rundunar sojin saman Nigeria, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya yaba da irin goyon bayan da Amurka ke baiwa rundunar sojin saman Najeriya, da hakan ya kai ga irin nasarar da suke samu a arewa maso gabas, duk da ɗan koma baya da suka samu a baya-bayan nan. Masana tsaro irin su Air Commander Baba Gamawa mai ritaya na ƙara nuna ƙwarin gwiwa kan yiwuwar kawo waɗannan jirage cikin hanzari.
Ina da ƙwarin gwiwa ƙwarai da gaske akan za a kawo wannan jirage Super Tucano cikin lokaci a Najeriya. Ko jiya na ji shi shugaban sojojin sama Air Marshal Sadiq ya tafi Kano, ya yi maganan wayannan jirage da za a kawo, sannan ya yi maganan jirage masu sauƙan angulu guda 6 wadda za a shigo da su cikin lokaci ƙalilan. Saboda haka wayannan abubuwa na da ikani a ita wannan gwamnatin ta shiga ta fita tare da shugabancin da ake da shi a yanzu na sojojin sama. Alhamdulillah an shige wannan wuri, kuma muna da ikanin, kuma muna da tabbacin cewa insha Allah wa'annan jirage za a kawo su cikin lokaci, kuma insha Allah za a amfani da su yadda ya kamata domin a yaki wa'annan yan ta'adda.
Duba da yadda kawo jiragen zai kai baɗi ko ma baɗi waccan, ƙwararru irin su injiniya Dr. Hussaini Hassan na da irin wannan tunani.
Ɗaukar shekara ɗaya ko biyu kafin a kawo su ɗin gaskiya ba shi bane. In har ana da niyyar cewa za a zo da kaman guda 12, to kamata ya yi ko da biyu ne daga cikin su a kawo su cikin hanzari, kuma a ba da horo na musamman, tunda dai wannan Allah ga ba zai ɗauki dogon lokaci ba. Za a iya ba su horo na gaggawa wanda za su ƙware a wannan abun a kawo, ko da guda biyu ne, tunda wani abu ne wanda har aka yi amfani da shi a wasu wurare aka ga ingancin su. Ba shakka akwai wurare wanda suka fi Najeriya masu sarƙaƙiya, ai kuma wayannan jiragen sun yi tasiri.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa Majalisar Dokokin Ƙasar ta amince da kasafin kuɗin shekarar 2019 da ɓangaren zartarwar ƙasar ke sa ran kashewa a baɗi. Ga su lamumin barma da ƙarin bayani daga Yamai.
Nous venons d'approuver le texte en examen. Ainsi, la loi de finances pour l'année budgétaire 2019 est adoptée.
Shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar Usaini Tunmi kenan lokacin da yake tabbatar da sakamakon ƙuri'ar da 'yan majalisar suka kada a ƙarshen muhawarar da ɓangarori suka tafka game da tsarin kasafin kuɗaɗen 2019. Da ƙuri'a 129 daga cikin 171 'yan majalisar suka yi na'am da wannan kasafi, yayin da wakilai 33 suka juya wa manufofin gwamnatin baya. Ministan kuɗi Mas'ud Hasimi da ke halartar wannan zama ya yaba wa 'yan majalisar saboda a cewarsa,
"En votant ce texte, vous venez de donner au gouvernement un instrument robuste lui permettant de mener sa politique."
Wannan babban makami ne kuka ba gwamnati don ganin ta gudanar da muhimman ayyukan ƙasa. Idan kuka lura, fiye da rabin kasafin zai mai da hankali wajen ayyukan gina ƙasa, ba idan ayyukan inganta rayuwar jama'a da ke kunshi a cikinsa, sai maganar tsaro da ke kan gaban matsalolin da muka fi baiwa fifiko a sanadiyar abubuwan da ke faruwa a ƙasashe makwabtan Nijar. Ta hanyar wannan tsarin kasafi, ku tabbata Nijar za ta ci gaba da tunkarar wannan kalubale, in ji shi.
Les foyers de guerre qu'il y a autour de notre pays, d'avoir un pays qui reste debout.
A jajibirin zaman majalisar, wasu ƙungiyoyin fafutukar da suka shafa kwanaki suna nazarin tsarin kasafin na 2019 sun shawarci wakilan al'ummar su yi watsi da wannan kasafi akan wasu dalilai. Saboda haka na tuntubi Muhammadu Aisami Chiroma na ƙungiyar Rotab.
Kuma har yanzu gwamnati bata kula da ayyuka ba za su sa a ci gaba, wanda za su kai matalaka a ƙasa. Mun rubuta musu takarra, mun ce muna so mu gamu da su saboda mizancin kasafin kuɗin ƙasa, ba su ma ba mu amsa ba. Kina tunda ba su ba mu amsa ba, mu kuma za mu gani ƙungiyoyi na farar hula ya ne kamata mi, za mu shirya kanmu mu ga yi magana wadda suke iya saurare, wadda za su ji, wadda za ta kai ba ga kunnuwansu.
Miliyan 250 na sefa ne gwamnatin ta Nijar ke bukata domin tafiyar da harkokin wannan ƙasa a baɗi, ta hanyar kasafin da ya tahallaka ga kuɗaɗen harajin cikin gida a wani lokacin da akasarin 'yan ƙasar ke fama da fatara, sai wasu matsalolin da ke da nasaba da faduwar farashin ma'adanai a kasuwannin duniya, ba idan wasu matsalolin da ake alakantawa da canjin yanayi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya, jihar Taraba, inda za ku ji cewa jami'ar APC ta yi zargin cewa wasu ne ke neman shafa wa ɗan takarar gwamnanta kashi a kashin kaji. Ga rahoton da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana.
Jami'ar ta APC ta ce ta yi mamakin yadda wasu ke mana cewa lalle ko sai an gurfani da ɗan takarar ta na gwamna Sani Abubakar Dalladi game da badakalar naira miliyan 450 da tsohuwar gwamnatin PDP na Goodluck Jonathan ta bada domin kamfen zaben shekarar 2015. A martani da jami'ar ta maida na cece-kucen da ke faruwa game da ƙarar da hukumar EFCC ta shigar a babban kotun tarayya na waɗanda ake zargin sun karbi waɗannan kuɗaɗe, jami'ar APC ta koyi zargin cewa wasu ne ma ke neman shafa ɗan takarar ta kashin kaji. Mr. Aaron Atimas da ke zama kakakin jami'ar Taraba ya kwai ganin haske game da wannan dambarwa.
In ƙara fadakar da jama'a cewa a wannan na taraba lokacin da aka wannan kuɗin shi ɗan takararmu Senator Sani Abubakar Ɗanladi shi ne acting governor a wannan lokaci. Shi bai dauki kuɗi bisa kansa ba, yayi committee kuɗin nan da Mark Hussaini da Senator Joel suka karbo kuɗi suka zo suka sa hannu. Senator Joel Kenya yana minister a lokacin. Da aka zo da kuɗin anan shi kuma Alhaji Sani a matsayinsa na acting governor ya ce to shi ba zai raba kuɗin nan, shi kadai yake kuɗin campaign ne. Ayi committee na mutum takwas. Su waye ne mutanen a cikin wannan committee? Akwai Dr. Manzo, akwai shi Mark Hussaini, akwai shi Joel Ekenya, akwai Victor Balakona, akwai shi Governor Darius lokacin yana takara, yana na a ciki. Su suka raba kuɗin nan. Governor yana na a cikin wannan case, Senator Joel yana na a cikin case din, Bocha yana na a cikin case din, Mark Hussaini yake case. To me yasa za a ware shi Sani a ce wai abu nan? Kuma kowa ya sa hannu. Kuma idan aka zo ƙasa da aka raba zuwa ƙananan hukumomi, kowane ƙananan hukumomi akwai stakeholder guda uku da suka sa hannu suka karbi kuɗin su rabon su. Dan haka idan aka zo aka ci a fitar da shi a kotu gaba ɗaya, waɗanda suka karbi kuɗin nan suka ci an ka ce mutane uku, so local government 16 kaga dai number ɗin su ko da waɗannan guda 8. Dan haka abu ne wanda ya kama mutane a jihar nan sun fi 40 ko 50. Dan haka waɗannan mutane da suke suna suturu da hankalin jama'a a dauka a ce to da yake ya ci zabe bari a samu dalilin da za su fitar da shi a sa wani, to wannan ba zai yiwu ba.
To wai ko me masana shari'a ke cewa sai kowa ya gurfana a gaban kotu? Barista Idris Abdullahi Jalo, wani lawyer mai zaman kansa a Jalingo, ya ko bayyana abin da doka ma ke cewa.
Kamar yadda ka sani bisa dokar Najeriya, in ana tuhuman kowane ne dole sai an kai mishi takardu kuma a tura mai summons kafin ya zo gaban kotu. Kafin kuma ya zo gaban kotu, kotu ba ta da hurumi a kansa. Kamar wannan case da ake yi a federal high court wanda ya shafi dan takarar gwamnan a karkashin jam'iyyar APC a jihar Taraba, ba a ba shi takardar gayyata ba, ba a ba shi takardun tuhuma ba. Sannan wanda suka kawo case ɗin nan EFCC ne, ba su kawo shi ba. To zaman da aka yi na farko ba a ba shi takarda ba, na biyu ba a samu an ba shi takarda ba, dalilin da ya sa bai zo gaban kotu ba kenan. Kuma ba da dalilin da ya sa zai zo tunda ba a ba shi takardun zuwa ba. Bayan haka dole ne sai idan su ne suka nemi kotu, misali in an gayyace shi bai zo ba, su nemi kotu ba da sammaci a kama shi kafin a kama shi. Amma hakan ba haka aka yi gaban kotu ba jiya, dan kotu ta bada shawara ne su tabbata sun ba shi takardar gayyata da duk wani takarda da ya shafi wannan tuhuma a kansa kafin ranar da aka daga.
Ya zuwa yanzu alkalin babban kotun tarayya da ake wannan shari'a a gabansa Joseph Stephen Pham ya ku ayyana ranar 15 ga watan gobe na Janairu domin ci gaba da wannan shari'a, wanda kuma an zura ido a ga yadda za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Mun gode Ibrahim Abdulaziz. To har yanzu dai muna Najeriya, inda za ku ji cewa majalisar zartawar jihar Nasarawa ta amince da zaben ministan muhalli Ibrahim Jibril a matsayin sabon sarkin Nasarawa. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani daga Nasarawa.
Gwamnatin jihar Nasarawa ta amince da zaben ministan muhalli Ibrahim Jibril a matsayin sabon sarkin Nasarawa. Sarkin mai daraja ta ɗaya, wanda ya kasance sarki na 13 a masarautar ta Nasarawa, ya kasance haziki da ya rike makamai da dama a gwamnati, wanda yanzu shine ministan muhalli a Najeriya. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Nasarawa Muhammad Jamil Zakari ya tabbatar da zaben Ibrahim Jibril a matsayin sarki mai daraja ta ɗaya a masarautar ta Nasarawa.
Shi balaga yi sarki Nasarawa na ji Ahmad da sakan lamishi rasuwa a wajen wata da yake da suka wuce. Sabila da haka sai a ɗauki matakai ne wanda yake wanzacce ne a doka domin fitar da sabon sarki. Kuma shekaran jiya Allah yadda majalisar sarakuna na Nasarawa state wanda take da haƙƙi wurin confirming selection na sarakuna ta tabbatar da cewa shi minista environment na yanzu Ibrahim Usman Jibrin wato shi ne ya samu rinjaye wurin zabe, kuma majalisa ta yi kofanin haka, gwamnati ta tabbatar da haka.
Wani muhimmanci wannan masarauta take ga jihar Nasarawa?
A tana da muhimmanci wato abin da babu miki bayani akai shi ne masarautu biyu ne suka aka musu sabon sabbin sarki shekarar jiya. Akwai Tony Jindab wato garin Kucan koko na local government, ana cewa wannan masarautar Abagadu. Wato muhimmancin sarautar masarautar Nasarawa da na Tonin ma yana da girma sosai, saboda dukansu first class traditional school, kuma gudumawa da kun sarakuna na wannan masarautu suke bayarwa wurin zaman lafiya da cigaban jihar Nasarawa da Najeriya gabakidayanta abu ne wanda ba zai masauki ba. Wato dattijo ne kuma tsohon ma'aikacin gwamnati ne wanda ya riga ba tsakamai daban-daban a jiha da gwamnatin tarayya. Su wannan sarautu kuma da aka zaɓe su mora kyauta zaton in Allah yarda za su cika gurbin wanda suka zaɓa, muna kyauta zaton cewa zai shiga gargaɗin da wancan shimar gayayyar da ba na zai taimaka ganin shi a samu haɗin kai a Nasarawa state da Najeriya gabakidayanta, kuma an samu cigaba kamar yadda ya kamata.
Kwamishinan yaɗa labaran jihar Nasarawa kenan Muhammad Jamil Zakari. Tuni ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aike da saƙon taya murna wa sabon sarkin na Nasarawa. A wata takarda da kakakin fadar shugaban ƙasar Garba Shehu ya sanya wa hannu, ya bayyana ministan muhallin Ibrahim Jibrin a matsayin haziƙin mutum da al'ummar masarautar za su ci moriyar ƙwarewarsa wajen inganta zaman lafiya da haɗin kan al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin Idan Kwaya ta Narke Fa. A wannan makon shirin Idan Kwaya ta Narke Fa za mu ji ci gaban tattaunawar da na yi da Alhaji Hassan Attahiru, sarkin Fulanin Bunguɗi da ke jihar Zamfaran Najeriya, inda na ci gaba da tambayar shi cewa a 'yan watannin baya gwamnatin Najeriya ta hana saida maganin tari mai ɗauke da sinadarin kodin, amma har yanzu wasu na ganin ba a nan matsalar take ba. Sunana Muhammad Hafiz Baballe.
To gaskiya ni na fi ganin cewa za a samu nasarar wannan abin da irin gudunmawar da al'umma za ta haɗu a karan kanta ta ya zama cewa sun haɗa kai an tunkari abin gaba ɗaya fiye da wani hari da za a yi. Saboda abin magana tarbiyya ce, kuma al'umma ita take da wannan haƙƙin, kuma ta hanyar ta ne kawai za a bi saurin samun nasara akan wannan al'amari. Na imani da idan muka kokari aka zauna aka samu fahimtar da juna, insha Allah matasan nan ba za su gagarar al'umma ba.
Kana magana kamar wato iyaye su ƙara sa ido akan 'ya'yansu, sannan haka manya da suke unguwa, sannan kuma da ku shugabanni da kuma 'yan siyasa su ma su ƙara sa ido akan abubuwan da yake faruwa a yankunan su kenan.
Gaskiya ne, ai ka san mun in ga aka magana al'umma ana maganan kowa da kowa ne. Saboda dukkan al'umman nan da kake faɗa su dukansu suna cikin iyaye, suna cikin shugabanni, suna cikin 'yan siyasa, wanda duk akasari za ka cewa kashi da yawa a cikin mutanen iyaye ne. Saboda haka insha Allah idan aka yi wannan abun kowa ya shiga, Allah ya yarda za mu samu cin nasara a tunkarar wannan al'amari.
To wani irin kira za ka yi wa gwamnati domin ita ma ta yi hoɓɓasa wajen yaƙi da wannan miyagun ƙwayoyi, tunda wasu suna zargin cewa hukumomi sukan karɓi na goro wajen ƙyale masu sai da waɗannan ƙwayoyi? Wani irin kira za ka yi wa gwamnati da su waɗanda suke wannan zargin?
Na ɗaya dai, gwamnati akwai muhimmancin ta ƙara fadakarwa ta hanyar kafafen labarai da suke a ƙarshenta, sannan kuma a ƙoƙarin ƙarfafa ƙungiyoyi na matasa, tunda akwai ƙungiyoyin matasa da ma'aikatan matasa ta jiha wanda yake ya zama cewa an fito da shiraruka iri-iri, wanda ke za a nemi haɗa kai da ƙarfafa gwiwa ga masarautu da kuma duk wasu ɓangarora na al'umma domin fitar da shirye-shirye wanda yake yake a bi hanyoyi wanda yake musamman irin fadakarwa da za ta hada da abubuwa na nishadantarwa wanda yake matashi yana da kwaka da wannan da sauran dai abubuwan da yake insha Allah muka san cewa idan aka tsaya aka shawara juna za a fito da matakai wanda yake idan gwamnati ta karfa al'amarin za a samu nasara.
Kana magana kamar a hada kai da mawaka da kuma kamar masu shirya fina-finai haka domin wajen fadakarwa da kuma masu amfani da abin da ake kira hanyar kafofin sadarwa wato social media kenan yanzu kamar su Facebook su Twitter a ringa wayar da kan al'umma.
Kaga waɗannan abubuwan na zamani duk wanda yace bai san muhimmancin su ba to bai sani bane saboda haka abin da ya shafi masu wasan kwaikwayo abin da ya shafi abubuwan sadarwa na zamani da kuma wasanni ma dole sai an shigo da su ta yadda yake za su ɗauki hankalin matasa da samun musu wasu abubuwa na yi wanda yake insha Allah zai sami taimaka wurin kare wannan matsala.
To wane irin kira za ka yi wa al'umma domin su daina kyamatar waɗanda suke ta'ammali da irin waɗannan miyagun kwayoyi domin za ka gani sun shigo al'umma za ka ga ana kyamarsu da ma dai wasu abubuwa makamantan wannan.
Gaskiya ne akwai wannan kyama to duk wani wanda yake da wani halaye wanda al'umma ke ganin cewa ba ta natsu da shi ba gaskiya akwai damuwa amma kuma lalle nuna jawo wannan matasan namu a jika ga abin da ya shafi musamman farko a magaisansu da kuma waɗanda ke fita da su a cikin garuruwa da ƙauyukanmu wanda yake nuna musu cewa lalle ga akwai muhimmancin cewa canja rayuwa to insha Allah na san cewa zai nuna musu zai sa su ƙara su ma kansu kyamar wannan abun domin su zama mutane na gari a cikin al'umma.
Wato kamar kana magana cewa kamar masu hannu da shuni da kuma 'yan siyasa su taimaka wajen samarwa da matasan aikin yi domin wasu suna zargin cewa rashin aikin yi shi yake ƙara ta'azzara su ke shiga wannan shaye-shaye.
Amma dai gaskiya duk wanda yake muhimmin abu shine abu da ya shafi tarbiyya saboda abin da yake da ban tsoro yanzu shine sai kaga har akwai mutane wanda yake suna ma'aikata ne wasu mutane kaga cewa amma ma san aure ne ko suna cikin wannan bala'in na shaye-shaye. Kamar na ce maka wannan abubuwan kowane irin bangaren abu sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi da na yi magana cewa a samu masu magaisan mutane da kuma da ganin kima ga al'umma ai wanda ake ganin kima da su sune ba su wuce a ce irin manyan 'yan siyasa da mai Allah yawa hanyoyi na arziki wanda ke za su iya taimakawa a wannan al'amari. Insha Allah muka san cewa idan aka zauna aka yi tsari mai kyau da ciwo kan matsalar wannan al'amarin.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Hassan Attahiru, sarkin Fulanin Bungudu daga jihar Zamfaran Najeriya, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice.
To a takaice an kama mutane wajen 2000 jiya Asabar a fadin kasar Faransa a zagaye na baya-bayan nan na zanga-zangar da masu saye da riguna masu launin dorawa ke yi. Yayin da kasar Maroko ke shirin karbar bakuncin wakilan kasa da kasa waɗanda za su rattaba hannu kan yarjejeniyar kasa da kasa kan bakin haure, wasu ɗaruwan bakin hauren na kasar ta Maroko a wasu sansanoni inda suke yashi cikin matukar yunwa da dauda da kuma takaici. Na baya-bayan nan cikin manyan jami'an fajar shugaban Amurka ta White House da ke barin aiki shine jami'in da bisa al'ada shine shamakin fajar ta White House.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Kafin mu yi sallama da ku muna mika ta'aziyyarmu ga iyalan marigayi Sanata Ahmad Arwa da kuma jama'ar jihar Kaduna. Baki ɗayansu saboda rashin marigayin Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya karanto mana labaran duniya da Bonsa Tufa da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyanmu na wannan lokaci Nick, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.
24 heures sur